Service is the voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da yamma da fatan an wuni lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na Al'asari Laraba 25 ga watan Satumba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labarai.
Mataimakin shugaban kasar Najeriya Kashim Shettima ya gabatar da jawabinsa a babban taron Majalisar Dinkin Duniya na cikin 79 a birnin New York, inda ya buƙaci majalisar ta mutunta nahiyar Afirka. An ci gaba da gwamza kazamun fada tsakanin Isra'ila da Hezbollah a jiya Talata, inda Isra'ila ta ƙara ƙaimi a hare-harenta akan Hezbollah a kudancin Lebanon. Kanin kasashen Misra da Jordan da kuma Iraki sun fada a yau Laraba cewa takawa Isra'ila burki a wannan zalunci take yi a Gaza ya zama dole domin dakile mummunan yaki a yankin.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa a yayin da aka shiga rana ta hudu a babban taron Majalisar Dinkin Duniya, Najeriya ta gabatar da jawabin ta a gaban majalisar, inda ta yi kiran da a yafe basu sukan da ake bin kasashen Afirka.
A yafe to a binciki wanda ya dace a yafe a yafe, amma wanda aka yi rubda ciki da su a nemi waɗanda suka yi rubda ciki da su.
Za kuma ku je yadda ambaliyar ruwa a duk fata jamhuriyar Nijar ta haifar da cika da batsewar kogin Kwamadugu.
Daga Difa ngingime har zuwa Chadi, hanyar nan fa iya ba mu wala. Da muna tafiya Kwalta iya da kyau, kuma daga baya to kaga ambaliya ya zo.
Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafe da shirin zamantakewa tare da Zainab Babaji, inda a yau shirin ya duba yadda makiyaya da manoma suka yi noma a gona guda don ƙara ƙarfafa danƙon zumunci a tsakaninsu. Muna kuma tafi da wasu daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran duniya kashin farko. A jiya Talata ne mataimakin shugaban kasar Najeriya Kashim Shettima ya gabatar da jawabinsa a babban taron Majalisar Dinkin Duniya na cikin shekaru 79 a birnin New York a nan Amurka. Shettima, wadda ke wakiltar shugaba Bola Ahmed Tinubu, ya taɓo batutuwa akan matsayin Najeriya, kama daga batun tsaro a duniya da ci gaban tattalin arziki da kuma batun sauyin yanayi da kuma yin aiki tare tsakanin kasashen duniya. Jawabin nasa ya maida hankali akan waɗannan muhimman batutuwa yana cikin gudunmuwar da Najeriya ta baiwa wani babban taron tattaunawa da aka gudanar a birnin New York. Mataimakin shugaban Najeriya ya ɗora muryarsa akan kira da shugabannin ƙasashen Afirka da dama suke yi a taron ƙolin na Majalisar Ɗinkin Duniya na baiwa Afirka gurbi na dindindin a kwamitin sulhu na majalisar.
Mr. President, reform of the Security Council is critical.
Mai girma shugaban taro, yi wa kwamitin sulhu kwaskwarima yana da muhimmanci, inda har Majalisar Dinkin Duniyan tana bukatar ta karfafa tasiri da mutuncinta a wannan duniya da ke sauyawa. Ya kamata a faɗaɗa kwamitin ya wakilci, ko kuma a samu wakilci na dindindin da ma waɗanda suke wakilta na wucin gadi, a gyara yadda za a yi ta yi daidai da tafiyar duniya. A don haka muna goyon bayanka shugaba Guterres ta wannan fanni, kuma dole ne a baiwa Afirka, wato nahiyar Afirka, matsayi na dindindin a wannan kwamiti. Kashim Shettima ya kuma taɓo batun yadda ƙasashe masu tasowa ke fama da matsalolin tattalin arziki sakamakon cin hanci da rashawa, inda ya kira ga ƙasashen duniya da su taimaka a dawo da irin waɗannan kuɗaɗe da aka saci, kana a baiwa a daina baiwa 'yan ɓata gari kariya.
It is for this reason that we reiterate the call by countries, especially of the global south.
Ya ce akan haka ne, wato muke kira ga ainihin manyan kasashen duniya yanda za a maido da irin waɗannan kuɗaɗen. Kuma ya ce kasashe da suke tasowa ba za su iya taɓuga wani abin kirki ba tare da an musu yafiya, ko kuma an yafe musu basussuka da ke kansu ba, wanda hakan ne zai taimaka a samu ci gaba. Ana ci gaba da gwamza kazamun fada tsakanin Isra'ila da Hezbollah a jiya Talata, inda Isra'ila ta ƙara ƙaimi a hare-harenta akan Hezbollah a kudancin Lebanon. jami'an Lebanon sun ce sama da mutane 550 ne suka aka kashe a wannan hare-haren. Dubun-dubatan mazauna kudancin Lebanon sun tsere daga gidajensu tun lokacin da Isra'ila ta yi barin wuta a kan tungayen Hezbollah a makon da ya gabata. Isra'ila tana zargin Hezbollah da ajiye makaman roka da makami mai linzami inda fararen hula suke zaune a wurin, kuma ta yi kira ga ta yi gargaɗi ga mutanen da su tashi daga wannan wuri. Fatima Ibrahim Shebab ta tsere ne daga gidanta a kudancin Lebanon da ke ƙauyen Tol.
فحد البناية بوب بيتي كلها نهزت علي وأزمت كتير وهيك يعني عشان هيك اضطرينا ننزل.
Da harshen Larabci ta ce an cillo makamai da ya afka ne a gida da ke dabda kusa da mu, kuma ya girgiza gininmu. Mun tsorata ainun, kuma wannan shine dalilin da ya sa muka tashi muka dawo a nan. An faɗa mana cewa nan wurin ya fi kariya, lamarin da ya yi matuƙar muni. Isra'ila ta kuma kai hari na hudu a birnin Beirut tun fara wannan yaƙi shekara guda da ta gabata. Jami'an Lebanon sun ce akwai ƙananan yara 50 da akalla mata 94 wanda aka kashe su a cikin waɗannan hare-hare da aka yi su tsakanin kwanaki biyu.
An jima kaɗan baban zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. A ranar Litinin ne Najeriya ta gabatar da jawabinta a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ke gudana yanzu haka a babban zauren majalisar da ke birnin New York na Amurka. Mataimakin shugaban ƙasa Kashin Shatima a jawabin da ya gabatar ya yi kiran da a yafewa ƙasashen Afirka bashin da ake bin su. Akan haka ne kuma na tuntuɓi Profesa Khalifa Ali Duka mai sharhi akan al'amuran yau da kullun da ma siyasar duniya. Kan ko yaya yake kallon wannan kira na mataimakin shugaban ƙasar?
Har yanzu 'yan Najeriya da 'yan Afirka ba su san abin da ake yi da kudaden da ake karba ba. Na ɗaya abin da ya dace a tunanina ya dace a tambayi Majalisar Ɗinkin Duniya ta sa baya ta suka kan cewa tsarin da ake yi na bankunan bankin duniya da lamini din nan ba su dace da ainihin tsare-tsare tafiya da al'adu da mutunci da tafiye-tafiye da tsari na mulki a Afirka ba. Saboda haka su take lale abubuwan da za su yi abin da za su ce sai kun yi kaza din ya kamata su dace da yanayi domin yanayin Afirka da na Najeriya daban da na Turai da Amurka na ɗaya ke da abin da na biyu da za su ce maza muna so kasashen duniya su san ainihin su waye ne suke tallafawa ta'addanci a kasashen Afirka. Me yasa ne ake samu waɗannan abubuwa inda wajen nan na ma'adinan Afirka ba a kare a adana su a sakar da a yi amfani da su a yi mu da su ake tallafi kamar man mai. Me yasa ne za a ce a kera tallafi alhali kuma a kasashen Turai da su suke kare ma tallafi ma iyayen duk da basu da mai, amma a kasashen Afirka sabanin da ake yi na uku ina dalilin da za a ce kasashen Afirka masu mai da su ma'adinai su misali basu da abubuwa masu inganci misali Najeriya da Angola da Congo sai dai yake tuntunu da kala-kala sannan kuma a cire tallafi kullum kuma a cire tabbaren kuma mutanen da basu da kudaden shiga amma kullum haraji da yawan haraji shin me yasa ba za a kyale masu ilimi masu hangen nesa su ma su sa nasu ra'ayi irin na Afirka yadda zai taimaka wa tattalin arziki na duniya duk wani kowace nahiya da nasa tsari me yasa ne dole ne irin na Turai din ne kawai za a labdawa kasashen namu
a nan. To kana ganin kenan batun shi kiran na a yafe wannan basu suka da ake bin waɗannan kasashe na Afirka ciki kuma har da Najeriya misali kenan ba abu ne da ya kamata a ce shi aka yi ba
kira da matsayi na Najeriya matsayin ta na shugabar kasashen Afirka ya dace amma don Najeriya da kam ni ban ga dalilin ba tunda ba a san me ake yi ake karban bashi kullum sai ruwa kuma karin ruwa ake yi ruwa din nan kullum ake kari kuma idan ake samu kudade wasu kasashen ba wanda ba Afirka ko gabas ta tsakiya ba sauran kasashen manya suna amfani da su da shi kudaden bashi suna samu aikace-aikace da suna samun kudade su biya kudi ba tare da ma an yafe musu ba amma na Najeriya kudaden yawanci salwanta suke yi saboda haka a yafe to a binciki wanda ya dace a yafe a yafe amma wanda aka yi rubda ciki da su a nemi waɗanda suka yi rubda ciki da su a hukunta da su domin kar su sake yi shi ne magana.
Professor Khalifa Aliyu Duka kenan a tattaunawarmu da shi ta wayar tarho. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sake sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, X da Instagram. Yanzu gaba ya shigo da ci gaban labaran duniya.
Kasashen Misra da Jordan da kuma Iraki sun faɗa a yau Laraba cewa takawa Isra'ila burki a wannan zalunci da take yi a Gaza ya zama dole domin daƙile mummunan yaƙi a yankin. A wata sanarwa bayan wani taro da ya haɗa ministocin harkokin wajen waɗannan ƙasashen uku da kuma suka yi Allah wadahi da ayyukan sojan Isra'ila a Lebanon, sun ce Isra'ila tana ƙoƙarin jefa yankin a cikin wani gagarumin yaƙi. Ministocin sun kuma yi kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da sauran ƙasashen duniya da su ɗauki mataki domin kawo ƙarshen wannan yaƙin. Isra'ila ta ƙara ƙaimi a hare-haren da take auna mayakan Hezbollah a Lebanon, inda ta ce tana neman mazauna arewacin Isra'ila su komo gidajensu ne bayan sun tsere daga wurin shekara guda daga da Hezbollah ta kaddamar da harin roka.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma shirin zai shiga Diffa ta Jamhuriyar Nijar, inda ambaliyar ruwa a kogin Kwamadugu ya datse babbar hanya da ta tashi daga Diffan zuwa Gigime, lamarin da ya sa direbobi da masu sauran kungiyoyin sufuri a jihar suka fara kokawa. Daga Diffan ga wakilinmu Haru Sulala Shido da cikakken rahoto.
A jihar Diffa, ambaliyar ruwan kogin Kwamadugu da ta saba zuwa duk shekara ta datse babbar hanyar na mai tashi daga Diffa Gigime har zuwa kasar Chadi. To sai dai wannan lamarin ya faru ne a daidai lokacin da ake hasashen ambaliyar ruwan kogin na bana, ya zarta sabanin yadda aka saba ganin shi a duk shekara, da kuma hakan ya haddasa babbar kuma ba ta fannin hulɗar zirga-zirgar sufuri tsakanin jihar Diffa da sauran kasashen ƙetare. To kowane lalu ne direbobin ke fuskanta game da faruwar wannan iftila'in ambaliyar ruwan kogin da ya ratsa da babbar hanyar da suke gudanar da ayyukan sufuri tsakanin Diffa Gigime har ma da kasar Chadi. Gadi abin da suke cewa.
Sunana Mama Tarasa ne. Wurin da ya kare dai wuri ɗaya ne, mugun gurin ya yi rami, sauran gurin kuma mota ne yake limewa. Dan direba ma baya gani me yake tafiya a cikin ruwa, kawai yake tafa fituka. Ya za a yi ya ketara wannan gurin? Hakan ake samu in ka dauki kasara ka wuce, ka wuce kashe ake jan mota, sai ya hita sannan ake tadawa, sai a samu mutane a cigaba.
Sunana Muhammad Musa, daga Diffa Gigime fa zuwa Chadi, hanyar nan fa iya ba mu wala. Da muna tafiya kwalta iya da kyau, kuma daga baya to kaga ambaliya ya zo, ya kamata a ce a jara mana hanyar nan, mu ma mu samu saukin tafiya.
Musa Alhaji Muntari, ni direba ne. Wannan hanya tamu ta tsakanin Diffa da Gigime ba za ta biyu ba kafin magayyan da yanayin ruwan yadda ya tsaya, dole sai zagaye. Haka dai muna neman taimakon gwamnati a gaje mu, Allah ya taimaka mana akan wannan hanya.
Irin wannan matsalar da ta sa shugabannin kungiyoyin sufuri a nan jihar Diffa sun fara bayyana damuwarsu akan daukar matakai, musamman wajen rage nauyin zirga-zirgar shigo da kayayyaki a nan jihar Diffa da ma fitar da su zuwa kasashen ƙetare, sakamakon rashin ingantacciyar babbar hanyar nan da ruwan kogin ya lalata. Alhaji Kyarin Mustafa shine shugaban kungiyar sufuri na manyan motoci a nan jihar Diffa, yayi karin bayani yana mai cewa
babban matsalolin mu kayayyaki wanda yake fitowa daga Najeriya da bakin teku kamar su Togo da sauransu, shi ma da muke zuwa muke loading su a nan Diffa, shi ma dole sai mun rage nauyin kaya. Yi wannan hanyar da muke zagaye, tankoki ɗaruruwa suke wucewa daga nan sai su je su shiga Central Africa, daga Chad suke fara shiga mu kai kasar Chadi, su kuma can su rarrabarwa sauran makota. Kenan wuraren da suka baci inda hali gwamnati tashi ta yi kokarin gyarawa tun da wuri, ba sai ruwan ya janye ba ko na makamacin haka. Dan mun ga gwamnatin, musamman wannan gwamnati ta Zainetsre, ta yi kokari sosai ta bangaren jihohi daban-daban, Niamey da sauran wurare da ba a shiga, a sakan ana ruwa suka zo suka gyara hanya, motoci suka fara bi.
Game da faruwar iftila'in yankewar babbar hanyar nan da ambaliyar ruwan kogin Kwamadugu ta haifar a nan jihar Diffa, na tuntuɓi Habu Muhammad Baki Jamilu da ke zama mataimaki ga shugaban hukumar ma'aikatar zirga-zirgar sufuri a nan jihar Diffa, ya yi ƙarin bayani akan irin matakan da gwamnatin jihar ke ɗauka wajen shawo kan wannan matsalar.
Gwamnati jihar nan za ta ɗauki mataki insha Allah, duka ayyukan da ya kamata a yi za a yi su, don saboda nan gaba in Allah ya yarda ruwan ya zo ma ba zai kawo mana matsala kawai wanda ya kawo mana ba, tunda a bara an so mu yin wurin gadoji na hucewar ruwa. To aikin da saura bai kare ba, zai ci gaba a nan gaba don a san an magance wannan matsalolin na biyan wannan hanya inda ruwa ya mamaye. muna fatan dai Allah ya kawo mana sauki.
A yanzu kan dai akwai yiwuwar za a samu kuma bar karamcin zirga-zirgar motocin kasa da kasa dake mu'amalar ayyukan zirga-zirgar sufuri tsakanin jihar Difa da sauran kasashen ƙetare. Biyo bayan yankewar babban hanyar nan da suka saba bi mai tashi daga Difa jigime har zuwa kasar Chadi, wanda ambaliyar ruwan kogin kuma dugu ta lalata. Yanda ake ganin jihar Difa za ta iya samun rauni game da tattalin arzikin ta na hada-hadar kasuwancin da take da sauran kasashe a bakan hulɗar ta. Lamarin da ya samu hukuntan jihar ta Difa ke faɗi ka tashin ganin an shawo kan wannan matsalar. Harusu da Rashidu, muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar.
An gaida Harusu da Rashidu da wannan rahoto. Masu sauraro ka da dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 16, 25 da kuma 31. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro barkanmu da sake saduwa a shirin zamantakewa, shirin da ke nemo hanyoyin warware matsalolin al'umma da ke da bambancin kabila, addini, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya mai dorewa da ci gaban kasa. Sunana Zainab Babaji ni ce ke gabatar da shirin. A yau shirin zamantakewa zai duba yadda makiyaya da manoma suka hada kai ne suka yi noma a gona daya don ƙara ƙarfafa danƙon zumunci a tsakanin su. Rikici da ke tsakanin manoma da makiyaya yana da tsohon tarihi, inda a ƙasashe da dama musamman a nahiyar Afirka matsalar ta makiyaya da manoma ta janyo asarar rayukar mutane da na dabbobi da kone-konen gidaje da dai sauran nau'ikan ibtila'i daban-daban. To sai dai bayan irin waɗannan fitintunu, manoma da makiyaya a wani yanki na ƙaramar hukumar Riyom a jihar Filato, wanda a baya ta yi ƙaurin suna wajen tashin hankali tsakanin ɓangarorin biyu, a yanzu sun fara nemo hanyoyin daidaita tsakaninsu da ci gaba da kyakkyawar zamantakewa. Na tattaro kan shugabannin matasa na ɓangaren makiyaya da manoma.
Sunana Aliyu Abubakar Bello daga FAS Riyom Local Government, wanda aka fi sani da Tafawa.
Sai kuma kai?
Dalio Beatrice Rang daga Free Community Riyom Local Government.
Ana ganin kaman makiyaya da manoma musamman ku matasa da ke da ƙarfi, ana ganin kaman ba kwa ma jituwa ba. Kai tun farko ma me yake hada ku a rikici ne kafin ma a ce an kai ga batun zaman lafiya?
Alhamdulillah, tsakani da Allah, ni dai da na tashi na yi wayo na samu ana zo ne lafiya. Sannan kuma in an ce min in bada tarihin abinda ya kawo yaki tsakaninmu tun 2001, wani ba zan iya bayarwa ba, wani kuma zan iya bayarwa. Abinda zan iya bayarwa din shine rashin adalci ne kuma gwamnati suke ma mutane, wanda gwamnati yake hannunsu suna gani sune suke da fawa, wadanda gwamnati baya hannunsu kuma sune yake gani kaman basu da wani sai a wajen, basu da wani power a wajen. Masu gwamnati suna gadara in sun yi abu ba wani matakin da za a musu. Waɗannan kuma suna gani kuma su in an musu in su rama akwai mata akwai za a zo a arrest nasu ko a zo a kuma ko in an musu in sun kai kukansu ba a bi musu kadi. Ni abinda nake gani yake kawo wannan rikicin kenan.
Kai kana ganin kaman gwamnati ke hada rikicin kenan?
Gwamnati akwai yana play role sosai a wajen.
Barin zo gare ka Malam Dalio, tun farko me yake janyo sabani tsakanin ku da makiyaya ƴan uwanku?
Rikicin mu akwai da fas an fara da sanina na yi wayo a lokacin, that was 2001.
Sun shekara 20 kenan.
20 da yankai. Abinda ya fara kawo mana fada tsakanin mu da fas da dare an zo a attacking wani a yankin mu
kenan dai kawai akan zo aka kawo muku hari, ba wani fada ba ku?
Ba wani fada lokaci, muna zama tare da su ma lokacin, ga gidajen Fulani ga gidajen Biron. To abinda ya fara kawo fadan shine an zo attack da dare. To wannan attack din aka kashe mutum daya, sanadiyar rikici da ya biya shika tsakanin ku da Fulani.
Sai ya zama ba jituwa, ba fahimtar juna.
Ba fahimtar juna. Na biye da shi kuma idan an yi noma, Fulani wani lokaci sukan zo su destroy kayan da shanu, wani lokaci mudin ma in an bata amfani gona Birom suka yi attacking shanu. To haka ma yana kawo mana rikici.
Barin zo gare ka Malam Aliyu, an yi shekaru ana wannan rikici, amma sai cikin kwanan nan muka ji abubuwa sun fara sauyawa. Kusan ana cewa ba a jin kullun Riyom, an kashe Riyom, an tada hankali da sauransu. Me ya janyo ku kuna matasa har kuka kwantar da hankalinku na cewa a zauna lafiya?
To gaskiya kam yanzu kam mu a Riyomba abinda za a faɗa sai dai godiyan Allah. Rikicin kowa ya gaji da shi, da Bafulatani mai kiwo da manomin kowa ya gaji da wannan rikicin. Bafulatani zai tafi kiwo zuciyan shi yana tunani zai dawo ne ko kuma bare daban ba, in an ba yara kanana shanu kowa hankalin shi ya tashi, kuma gona ma in yana tunani zai je gona ya zai yana tunani zai dawo ne ko kuma bare daban. Mu arewa yanzu gaskiya an samu sauki.
Amma me ya janyo saukin? Akwai matakan da kuka sa ne don samun sauki?
Akwai matakai. Mu kamar mu da kui matakan da ni na sani an sa komiti kamar wanda za su duba mu a gefen mu Fulani, an sa komiti mutum biyar a bangaren biron mutane kuwa su ma sun nada komiti mutum biyar wanda in wani abu ya tashi ko kamar shanu sun tafi kiwo sun je sun ci gona a can. So wannan komiti din da suke kuyi za su kira wannan komiti da suke gidan mu, za su je musu akwai shanakan da muka kama a cikin gona sun ci wannan gonan, saboda haka ku wanda shanu suke hakin ku je ku bincika shanu su waye ne. Komitin za su je su yi bincike za su sun gano shanu waye ne, ana kawo mai gona da mai shanu in an kama su a zo a tattara a zo a yi settling a wajen a biya. Kuma yanda muka sani iyayenmu suna da komiti su ma wanda da suke kikkiran juna su je su zauna a jeji, wanda bara su zo wajenmu ba mu ma bara mu je wajensu ba, sai su haɗu a tsakiya shugabannin nan sai su yi komiti sai su kafa in wani abu ya tashi daga nan ko kuma attack ko kuma me, to za a yi maza-maza don a magance wannan abun. To daga wajen ne abun saukin ya fara.
Ƙungiyar matasa da ke yaƙi da tashin hankali da take haƙƙin bil'adama YAVA ita ce ta jagoranci shirin wayar da kan makiyaya da manoman.
Joachim Jacob Chodi, shugaban wannan kungiya na YAVA, Youth Initiative Against Violence and Human Rights Abuse. Akwai wata kuɗi da muka samu daga wata kungiya ana kiranta Knowledge Platform Security and Rule of Law na Netherlands. Muka yi akan cewa za a yi aiki ne na zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya. Domin wayannan rikice-rikice mun dingaji su da yawa, ana ce aka kashe mutane kaza, aka yi kaza, aka sata shanu kaza. Sai muka gane cewa in ba a duba wannan tafiyan da kyau ba, to ta jawo mana damuwa sosai a al'umma. Ba wai al'umman makiyaya da manoma kawai ba, har al'umman mu na kasa duka. Kuma wannan abin ya shafe ba plato ko ya shafa ba, ya shafa wurare da yawa. Muka yi project na ganewa, ana kiran shi study project, wanda duk abin da muka samu muka iya muka duba daga wayannan wurare za a sa shi sai a koya ma wayansu. Shine ma har ma muka yi video apart from so da wanda ma bare iya reading bare ya karanta abin da muka sa a wurin ba sai kalla video tango ma a Hausa a Hausance aka yi.
Ka ce kun yi wani study project kamin ku fara, wato ku gano matsalolin da ke a wannan wuraren ne, kuma me kuka gano ma matsalolin?
A ciki muka fitar da matsaloli guda hudu. Akwai wata approach ana kiranta systems thinking, shi muka using wanda muka tara Fulani da Biron da sauran jama'an tsaro da sauran mutane na gwamnati wanda suna da amana na kiyaye gari da wanda su ne yan gari, ana kiransu perpetrators and victims and perpetrators. Muka hada su duka a daki daya sai suka yi wannan koyon. So ba wai muka gane yanayin damuwan kawai ba, muka sa su gane shi Fulani gane daga site na Biron, da Biron gane daga site na Fulani, and haka sai a samu gudu. Muka yi wata paper wanda ta zane-zanen da muka ya nuna inda maganan shaye-shaye, maganan displacement hijira, maganan tara makamai, tabbatar da adalci, gwamnati ma ta idar da abin da ya kamata ta idar. Muka gane cewa a wayannan wuraren da ana so rikice-rikicen nan ba ma gwamnati a wurin, domin a wasu wurare sai ki gani cewa makarantu, because wata misali da suka bar shine makarantu da suke wasu wurare sai a ga ma ɗakin laka ne kawai ba komai, sai akwai yara kusan 100 da wani abu a wannan wurin. Sai kuma sai in an je wadan community za a ga makaranta na da kyau, sai wannan ya zama abu ne da ke ba wa mutane fushi, yana cikin abubuwa da yawa. Sai ako aka kashe daba ko aka bata gona, police da sauran mutane su ne suke idar da doka ta yaya za a biya. Aka ce wayannan kudade ma ba su ma kai hanayen wanda ya kamata a kai. So muka duba abubuwan da suna kawo tashin hankali a wurin, domin kowa ya sani cewa ga abin da ni inda na yi za mu samu wannan solutions.
Mm-hmm. Masana a harkar zaman lafiya sun goyi bayan sasantawa tsakanin makiyaya da manoman.
Sunana Maji Peters, ina aiki da kungiya ne mai zaman kanta wanda ake kira Equal Access International. Maganan gaskiya shine rayuwa ta canza ba inda muka taso da ba. Saboda haka ya kamata mu ma mu canza abin da muke nema. Kuma yawancin wayannan matsalolin da muke ciki ba zai yiwu a ce ana neman guntun gatarin da zai iya magance shi na yanzu ba gwanda ne ma ba zai magance shi har zuwa nan gaba. Abin da ya kamata a yi.
Ne ma matsalolin ne.
Matsalolin kin ga na daya ga maganan shaye-shaye, ga maganan rashin jituwa, ga maganan yan bindiga, ga maganan zaman rayuwa ya kara abin nan ba tasiri, ga governance, ga komai ya yi tsada da sauransu. Dun wayannan abin ba za ka yi cire wannan ka ce shi ne matsala ba, ko wani matsala na kawo wani matsala. Saboda haka ba zai yi a ce an zauna an ce ga inda za a magance shi ba. Dole abin da ya kamata a yi shi ne a duba menene za mu yi da zai magance duka damuwan da ke ƙasa. Ga maganan a ce a makiyaya da manoma, dukan wayannan matsalolin ba za a daina samun su ba sai an yi abin da zai magance dukan abin da ke damun mutane gaba daya. Ana yunwa ga rashin tsaro, ga rashin jituwa, ga shi ba kuɗi, dukan wayannan abin gaba daya su ma suna haifar da irin wannan abin da muke ciki.
Sunana Lantana Bako Abdullahi, kuma mace ce mai gwagwarmayar taimakawa wurin wanzar da tabbataccen zaman lafiya a Nigeria. To wannan mun zo taro ne a karkashin kungiyar wata organization mai zaman kanta da ake kiranta Yava, wanda ta yi wani aiki mai jajircewa a karamar hukumar Riom, wanda ta kawo makiyaya da manoma don su ga sun haɗa kai wajen tabbatar da zaman lafiya. Kamar yadda duk muka sani, Riom da wasu kananan hukumomi da Plateau ma gaba daya, jihar Plateau ta dade a cikin hali na samun rigingimu da yakin rikici da kone-kone, kashe-kashe da rashi da aka samu wanda ya dauki shekaru fiye da 20. Hukumar Riom kuma da irin aikin da suka yi gaskiya ya ba mu burgewa, saboda abu ne da mun dade ba mu ga irin shi ba, musamman kuma da yazo daga matasa ne masu wannan kungiya da su suka jajirce suka je suka yi wannan aiki. Na ganin sun kawo hadin kai game da makiyaya da manoma. Abin da ya fi burge mu shine yanda suka hado kansu suka zo har suka yi noma gona daya, suka noma gona, suka sayi iri, suka sayi taki, suka noma, kuma suna gadin gona har aka kai lokacin da suka nuna mana yanda har aka zo ma aka samu an shiga gonan an bata gonan, kuma suka dauki mataki. Na ganin an kama wanda suka yi wannan aka hukunta su. To gaskiya muna ganin wannan aiki ne da suka kawo tsari ne da zai taimaka wa zaman lafiya tabbatacciya a karamar hukumar.
Jama'a masu sauraro, a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan kawo muku ci gaban tattaunawar. Yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya.
Madalla sai a biyo mu da Zainab din a mako mai zuwa domin jin wani sabon shiri. Yanzu kuma ga takaitaccen labarai.
A jiya Talata ne mataimakin shugaban kasar Najeriya Kashim Shatima ya gabatar da jawabinsa a babban taron Majalisar Dinkin Duniya na cikin 79 a birnin New York a nan Amurka. Shatima, wanda ke wakiltar shugaba Bola Ahmed Tinubu, ya taɓo batutuwa a kan matsayin tarayyar Najeriya, kama daga batun tsaro a duniya da ci gaban tattalin arziki da batun sauyin yanayi da kuma yin aiki tare tsakanin ƙasashen duniya. Jawabin nasa da ya maida hankali akan waɗannan muhimman batutuwa yana cikin gudunmuwar da Najeriya ta bayar a wani babban taron tattaunawa da aka gudanar a birnin New York. Ana ci gaba da gwabza kazamin fada tsakanin Isra'ila da Hezbollah tun jiya Talata, inda Isra'ila ta ƙara ƙaimi a hare-harenta akan Hezbollah a kudancin Lebanon. Jami'an Lebanon sun ce sama da mutane 550 ne aka kashe su a wannan harin. Dubun-dubatan mazauna kudancin Lebanon sun tsire daga gidajensu tun lokacin da Isra'ila ta keɓarin wuta akan tungayen Hezbollah a makon da ya gabata.
Kuma dalla masu sauraro baki ɗaya, kuma anan zamu nade tabarma shirin namu na wannan lokaci. Sai idan Allah ya kai mu anjima da daddare, wato 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chad, wato 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Lazarus Gresham da ta hada shirin ta bada umarni, sai injiniyan mu na yanzu Mr. Cedric Hawa Sharif, muku fata alheri sai anjiman ku.